بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم شاديك وتر ربيع الأول هجرة منذ صلى الله عليه وسلم جبلايا تقريبه دا 40 دايا وانديا يديدي دا ترى دا وتر نوفمبر شكرا تدمو بيو دا قوم شاترا. Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kawo mu wannan masallaci mai tarin albarka, masallaci mai suna Masjidin Zinnurain. Kamar yadda aka sanar da niyo, an ce sunan masallacin Masjidin Zinnurain. To masha Allah, Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mu wannan masallaci albarka. Kuma kamar yadda na fahimta, masallacin sabon masallaci ne, ba a daɗe da fara mu'amala da shi ba. Kuma kamar yadda mai sanarwa ya sanar, wannan shi ne karo na farko da Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo wannan masallaci domin gudanar da muhadara a ciki. Saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon yin adalci ga ainihin maudu'in da aka ba mu don mu tattauna a kansa. Da wajen gane da abin da ya shafi ainihin haƙoƙin ƴaƴa akan iyayensu da kuma haƙoƙin iyaye akan ƴaƴa. Kamar yadda kowa ya sani, idan an ce tarbiyya, to tarbiyya ana nufin gina al'umma. In an ce tarbiyya ne ga yaro, to ana nufin a gina yaro. A gina yaro ta ɓangaren gangan jikinsa, sannan a gina shi ta ɓangaren ƙwaƙwalwanshi, sannan a gina shi ta ɓangaren ruhi. Idan na ce a gina shi ta ɓangaren gangan jiki, shi ne a gina shi ta ɓangaren da zai samu lafiya a cikin jikinsa. Yana daga cikin tarbiyya iyaye su gina yaro irin ginin da zai zamanto lafiyayye. Sa'annan kuma yana da kyau a gina yaro ta ɓangaren da zai samu lafiya ta ɓangaren ƙwaƙwalwansa. Abin da nake nufi, ya zamanto ƙwaƙwalwan lafiya lau, zai iya ɗaukan karatu, zai iya ainihin ɗaukan wa'azi, zai iya ɗaukan nasihohi da duk wasu abubuwa da suke da alaƙa da taklifi. To sannan kuma sai a gina yaro ta ɓangaren ruhi, ya zamanto yaron nan ya taso da ruhi cikakke wanda zai bashi dama ya gudanar da harkar shi na addini. Wato ya zamanto kamar mota ne da injin. Idan ya zamanto mota injin shi babu ƙarfi, wannan mota akwai wuraren da ba zai iya zuwa ba. Amma idan an gyara injinin ya zamanto lafiyayye mai ƙarfi, to za ka wannan mota zai iya zuwa ko ina. To dole ne misali ga iyaye su kula da abin da ya shafi tarbiyyar yara ta ɓangaren wuraren da na faɗa ɗin nan. A cikin Alƙur'ani Allah ta'ala yana cewa wa 'alal mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Shi wanda aka haifan maɗa, wajibi ne a gare shi ya ciyar da wannan ɗaɗin, ya ciyar da su kuma ya tufatar da su kamar yadda shari'a ya ce. Dole ne ya tufatar da ya ciyar da matarsa, ya tufatar da ita. Dole ne ya ciyar da wannan yaro, ya tufatar da shi. Yana daga cikin haƙƙi wanda yake wajibi ne uba ya kula da shi ga ɗan shi, shi ne ya ciyar da shi. Wato kafin ainihin ciyarwa ya zamanto wajibi ga uba, kamar yadda malamai suka yi bayani, akwai sharaɗi. Na farko, ya kasance shi wannan yaron da za a ciyar ɗin, ya kasance, wato ko kuma na farko ya kasance shi mai ciyarwan yana da iko akan ciyarwa ɗin. Idan ya zamanto uba ba shi da iko akan ciyarwa ɗin, alhali ga shi ya haifi yaron, to lallai yana buƙatar taimako wajen sauran mutane. Amma in ya zamanto yana da iko da zai ciyar, to ya zamanto wajibi ya ciyar. In bai ciyar ba, ya saba ma Allah da manzansa. A cikin Alƙur'ani Allah ta'ala yana cewa liyunfiq zu sa'atin min sa'ati, wa man qadira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Allah yace ma'abucin wadata ya ciyar daga wadatarsa. Wa man qadira alayhi rizquhu, duk wanda aka kuntata mishi arzikinsa ya zama to bashi da isasshen ainihin dukiya da zai kula da dansa. Falyunfiq mimma ataahu Allah, ya ciyar daga abin da Allah ya bashi. Saboda me? La yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha. Allah ta'ala baya kallafa mu wata rai sai abin da Allah ya bata. Kaga da wannan kenan, ashe idan ya zamanto mahaifi ya haifi da, to ya zamanto dole ga wannan mahaifi ya kula da ainihin ciyarwar wannan yaro. Idan har ya haifi da kuma yana da ikon ciyar da yaron, sai ya sakaci wajen ciyar da yaron har yaron ya taso akan haka. Ya zamanto yaron ya taso ya san mahaifinsa baya daukar nauyinsa. Yaron ya taso shi ma tun yana karamin yaro, tun yana shekara 7 shi ma ya fara gwagwarmaya na neman abinci. Yana gwagwarmaya, yana bin ainihin bola, yana yawo, yana kwasan karafuna, shi ma yana zuwa yana siyarwa domin ya ci abinci. To tun a nan wajen uba ya yarda kaso mai tsoka daga cikin kaso na tarbiya. Sanda ainihin mahaifi ya yarda ainihin ciyar da yaro da kuma daukan nauyin yaro ta bangaren rayuwarsa, to uba ya yarda kaso mai tsoka daga cikin tarbiya, domin wannan yaro za a tilasta masa ya je nema abinci. Don an tilasta masa ya je nema abinci yana shekara 7, ba shi da hankalin da zai gano haram da halal. Yaron zai iya yin sata, yaron nan zai iya aikata abubuwa da yawa na rashin gaskiya domin ya samu kuɗi. Daga nan sai ga yaro ya samu matsala a wajen tarbiya. Yaro tun yana shekara 7 za a koya mai miyagun halaye, za a koya mai kaga kila ko an koya mai luwaɗi ma, an gane ko? To duk irin wannan, kaga yaro ya faɗa cikin luwaɗi, idan ka bincika za ka ga iyaye sun yi sakaci wajen kulawa da ainihin ciyar da yaro. Da zarar iyaye sun yi sakaci wajen kulawa da ciyar da shi, yaro ya fara neman na kansa. To duk inda ya ga zai samu kuɗi ba nan zai shiga. Idan yarinya ce mace, ta ɗauki abin talla ta shiga ko ina domin ta nemi abinci. Daga nan wajen yarinya ƙarama ai shekara 7 shekara 8 za a lalata ta, a lalata mata tarbiya ta inda ko da ta girma ba za ta yi wani amfani ba. To kaga wannan wajibi ne akan ainihin iyaye, idan har suna da iko wajen ɗaukar nauyin ƴaƴansu kamar yadda Allah ya faɗa, to ya zamanto wajibi a gare su su ɗauki nauyin. Kamar yadda nace, idan suna da iko, idan ba su da iko, Allah ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah ta'ala baya kallafa mu wata rai sai abin da za ta iya. Sannan na biyu daga cikin sharuɗa na ciyarwa din, ya kasance shi wanda za a ciyar din gajiyayye ne, wato ya gajiya daga infaki ga kanshi. Kamar ƙaramin yaro yanzu, idan aka haife shi, mafi yawa a nan ƙasar, a nan Najeriya, mafi yawa ƙaramin yaro yakan gajiya daga ciyar da kansa. Dole ne ya zamanto iyaye su za su ɗauki nauyin yaron har sai ya balaga. Amma a wasu garuruwa kamar garuruwan Larabawa, lokacin da aka haifi yaro, za ka ga ainihin abokan miji da dangin miji da sauran al'umman musulmi suna ta yin kyauta ga wannan yaron. Idan ka yi kyauta ga yaron, mahaifin baya taɓa ko kwabo daga cikin wannan kuɗi. Mahaifin zai ringa sanya wannan kuɗi a cikin account, yana sanya wannan kuɗi a cikin account. Sai ga waɗannan kyaututtukan da aka ba yaron, sai ga sun tashi a miliyoyi. To a nan wajen, tunda yaro yana da miliyoyin kuɗi, idan mahaifin ya ce shi ba zai yi amfani da dukiyarsa ya ciyar da yaro ba, bai yi laifi ba. Dama wato ciyar da yaro yana zama wajibi saboda ya gajiya, yaron ba zai iya ciyar da kansa ba. To amma yanzu a cikin account ɗin yaro akwai miliyan 50, kai kuma mahaifinsa baka da miliyan 2. To shin laifi ne ka ciro daga cikin miliyan 50 ɗin nan ka ringa ɗaukar nauyin abincinsa, ka ringa ɗaukar nauyin abin shansa da maganinsa da suturarsa har yaro ya taso, ka ringa ɗaukar nauyin karatunsa daga cikin wannan kuɗi tunda yana da shi? To amma an gane shari'a ba laifi ba ne misali. Amma ya zama to yaron ba shi da komai cikin account, kamar yadda ɗabi'a yake a nan Najeriya. A nan wajen ya zama to wajibi ga shi mahaifi in yana da iko ya dauki nauyin ɗansa. In ko bai yi ba, to a nan wajen shi ma ya saba ma Allah da manzansa. To kaga wannan shi ne kaɗan daga cikin abinda malamai suka yi magana. Sun kawo wani sharadi na uku, suka ce ya kasance shi mai ciyarwan ya zama magaji ne ga shi wanda aka ciyar. Idan ya zama to mai ciyarwan ba magaji bane ga wanda aka ciyar, to ba dole bane ya ciyar da shi. Amma a ce shi mahaifin kafiri ne, shi dan kuwa musulmi ne. Kaga babu gado tsakanin kafiri da musulmi. Tunda mahaifin kafiri ne, ba za a tilasta mai dole sai ya ciyar da yaron shi ba. Ku fahimci wannan ayi. To akwai hadisi wanda ya goyi bayan wannan. Akwai hadisin Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu. Manzon tsira sallallahu alaihi wasallam yana cewa kafabil mar'i itman an yuzayyiha man yaqut. Ya ishi mutum zunubi ya tozartar da wanda yake ciyarwa. Ma'anar tozartarwa ya bar wanda yake ciyarwa ya wulakanta. In kana da mata ko kana da mahaifi da kake daukar nauyi ko kana da ɗa da kake daukar nauyi, haramun ne ka bar wannan ɗa ko wannan mahaifi ko wannan mata ta tozarta. Yaya ma'anar tozarta? Ya zamanto ba ka daukar nauyinsu har sun wulakanta sun koma suna roƙon mutane. Idan al'amari ya kai ga har sun koma suna roƙon mutane, to kaga a nan wajen wato sun tozarta. Wannan hadisi ingantacce ne. Abu Dawud ya ruwaito shi da waninsa, sannan Muslim ya ruwaito a cikin sahihi din shi da ma'anar wannan hadisin. Amma lafazin Muslim shine maganar manzo sallallahu alaihi wasallam, kafabil mar'i itman an yi hadisa an manya mulku kutahu, cewa ya ishi mutum zunubi ya tsare abincinsa ga wanda ya mallaka. Ya ishe ka zunubi ka tsare abincinka ga ƴaƴanka ka hana su, ka tsare abincinka ga matarka, ka tsare abincinka ga mahaifi. Domin shi ma mahaifi ciyar da shi ya zamanto wajibi idan yana cikin talauci. Idan mahaifi yana cikin tsananin talauci, ya zamanto wajibi ga ɗa ya ciyar da ubansa. Amma idan mahaifin miloniya ne shi, ta inda baya buƙatar wani abu a wajen ɗan, to ciyarwa zai zamanto wajibi akan ɗan ba. Sai dai ɗan yana iya yin wani alkhairi ga mahaifinsa don ya samu albarka. An gane, ya sai abinci, buhun abinci, su taliya su waye, ya kai wa mahaifin don mahaifin ya sa masa albarka. Ya yi wa mahaifinsa ɗinki ba don mahaifin ya gaza ba, don ya sa masa albarka. Duk wannan abu ne mai kyau. Kaga da wannan kenan mun fahimci kenan cewa ciyarwa fa yana cikin tarbiyya. Idan har muna so mu samu tarbiyya har ya zama to ƴaƴanmu sun gidu akan tarbiyyar da muke so, to lallai ya zama to muna daukar nauyinsu. Kamar yadda na ce, idan har muka saki yaran suna daukar nauyin kansu da kansu, to mun ba su dama kenan su tarbiyyantar da kansu. Mun ba mara hankali ya ɗauki a ragaman tarbiyyarta da kanshi, za a samu nasara kenan ko? To wannan shi ne abinda yake faruwa. Kake ganin yara da yawa suke fadawa cikin zinace-zinace, suke fadawa cikin luwadi, suke fadawa cikin ƙungiyar asiri, suke fadawa cikin ainihin kidnapping, suke fadawa cikin miyagun ɗabi'u daban-daban, saboda iyaye sun yi sakaci wajen ɗaukar nauyin yaronsu. In yaron yana buƙatar wani abu, dole sai ya je ya yi gwagwarmaya. To gwagwarmayar nan, yaron nan shi da kanshi zai nemo ma kanshi abinci, ya nemo mashi kanshi komai. To ba na tunanin wannan zai haifar da ɗa da ido. Saboda haka shi yasa shari'a ta sanya wannan ya zamanto wajibi. Sannan na biyu daga cikin tarbiyya wanda yake ba makawa, sai mahaifi ya kula da shi ga ƴaƴa in har yana so ya samu nasara a wajen tarbiyya, shine wato ya zaɓan ma ɗan shi, ya zaɓan ma ɗan shi uwa na gari kafin ya auri, kafin ya haifi yaron. Kaga wannan tun kafin a haifi yaro ake fara mai tarbiyya. Wasu malamai sun ce shine matakin farko na tarbiyya. Kafin ka yi tarbiyya, kafin ka haifi yaro ka fara mai tarbiyya, farko sai ka yi screening tukuna. Ka tsaya ka yi bincike, ka duba ainihin mahaifiya da za ta dace da ɗan da za ka haifa. Da zarar ka yi sakaci ta nan ɓangaren, to ka yi babban sakaci. An gane wannan ai. wato sai ya zama to mahaifi yayi sakaci wajen zaben mahaifiya sai je ya dauko mahaifiya daga club wannan ita ce mahaifiyar dan da yake so ya tarbiya nan gaba kuna ganin za a samu nasara wato ita mahaifiya fa kusan malaman tarbiya sun ce ta fi taki in za a yi noma babu taki ya kuke gani to sannan idan har ya zamanto mutum yana so ya haifi yaro ya mai yaron nan tarbiya tarbiya mai kyau sai ya dauko mahaifiya mai zaman kanta mahaifiya air club mai shaye-shaye tana shan giya tana shan shisha tana shan cocaine sai ya dauko wannan mata ita ce za ta zamanto mahaifiyar ɗansa tun a nan wajen ya cuci ɗan kuma gobe kiyama sai Allah subhanahu wataala ya musu ainihin shari'a da wannan ɗadin saboda Allah subhanahu wataala a cikin alqur'ani ya ce ya ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara ya ko da kai imani ku ceci kawukanku da ƴaƴanku daga wuta wanda wutan nan makamashinta mutane ne da ainihin duwatsu alaiha mala'ikatun filazun shidadun a cikin wannan wuta akwai wasu irin mala'iku masu kauri masu tsananin karfi la ya'sunallaha ma amarahum ba sa saba ma Allah ga abin da ya umurce su wa yaf'aluna ma yu'marun suna aikata abin da aka umurce su da shi to kaga anan wajen idan ka dauko mahaifiya ta banza kana so ta haifan ma da na kirki kai kuskure al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat wa tayyibatu lit-tayyibin wa tayyibina lit-tayyibat an gane wannan ko wal-baladu tayyib yakhruju nabatuhu bi-idhni rabbi an gane gari wanda yake mai kyau mai tsarki wato shukan sa yana fitowa da izinin ubangiji saboda akwai taki mai kyau akwai kuma yanayi kyakkyawa ga wannan waje amma wanda zai khabusa la yakhruju illa nakida amma kasa wanda yake mai datti wato baya fitar da wani abu sai da kyar babu abin da ke fitowa daga wannan kasa sai da kyar zai iya fitowa saboda haka idan ya zama to mutum yayi mummunan zabi ga dan sa to ya cuci wannan dan a Sa'id bin Musayyab Allah ya masa rahama ya tara ƴaƴansa yana musu nasiha yace ce musu wato nayi muku gata tun kafin a haife ku sannan nayi muku gata bayan an haife ku suka ce baba kafin a haife mu gatar mai kamana yace kafin a haife ku sai da na tsaya na tace mahaifiyarku na tabbatar da na zaɓa muku mahaifiya ta gari sannan bayan an haife ku kuma na tsaya na kula da ainihin karatunku na addini na kula da ciyarwanku na kula da abubuwan da ya shafi rayuwanku an gane wannan ai kaga anan wajen yayi musu gata kafin a haife su sannan yayi musu gata bayan an haife su ma akan shi saboda haka wajibi ne a gare mu mu ringa kulawa da wacce za mu aura saboda idan ka yi mummunan zaɓi to ka shiga uku duniya da lahira a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa tunkahul mar'a li arba'in li hasabiha wa li jimaliha wa li maliha wa li diniha ana auren mace dan abubuwa guda hudu sai ce li hasabiha ana aurenta saboda matsayinta ta fito a babban gida ta fito babanta shugaban kasa ne babanta gwamna ne babanta farmsec ne ko abin da ya kama da wannan wani jamaliha wata kuma akan aure ta masu aure sukan aure ta dan kyar ta kyakkyawa ce sosai ha sanan wani maliha wasu sukan aure ta domin hajiya ce akwai kudi sanan wani diniha wasu kuma sukan aure mace dan addini an gane wannan wato abinda ake nufi manzon Allah yana gaya mana sallallahu alaihi wasallam masu aure sukan yi aure don wannan dalili ba wai ya ce ka auri wa'annan ba ne a masu aure a duniya gaba daya in kaga mutum yayi aure to yana da ɗaya daga cikin wannan zabin ne in ma kaga akwai wanda kawai shi kuɗi yake so yayi idan shi yana kallon yaya za a iya samu yar wani babban mutum wanda daga nan zai samu jali ya zama mai kuɗi wani kuma tunaninsa yana so ya ga kyakkyawa akwai mutanen da saboda neman kyakkyawa har suna zuwa wani gari shi Mambila a je a kwaso wannan Fulani wanda wa'annan mutanen da ake kwasowa wanda ma bai san tarbiyyar su ba, wanda ma bai gama sanin iyayen wanda ya faso ba, kawai shi ya ganta da kyakkyawa, to yana so wayannan gaban yaran shi zaman to kyakkyawawa, saboda a ringa layi a gidan shi. Akwai mutane da yawa, wasu masu kuɗi suka je Bambila su ɗauko irin wayannan mutane wanda ba karatun Qur'ani, ba karatun hadisi, ba karatun komai, amma kyakkyawa ke sosai. An gane su burinsu, suna so su haifi fararen yara, saboda gidansu ya zamanto a yi ta layi a gidan cewa ana son yaran, sai su sai yaran zamanto jari a gare shi. Wato bi ma'ana ya kasa wayannan yara a kasuwa. Ina fatan gane wannan. Akwai mutane masu irin wannan tunani, kowa da irin tunanin shi ba. Za ka ga wani kamar yana da hankali. To amma iya tunanin shi kenan. Kawai bari ya je can cikin daji, an ce akwai wasu kyawawan mutane. Babu ruwan shi, shin wayannan kyawawan irin da ne? Shin suna ma da asali? Ko kuma yaya? Ta yaya aka haife su? Yaya tarbiyyar ya ciki bai sani ba? An gane ko? To ana samun irin wayannan mutane. Wasu kan auri mace don kyanta ne kawai. Wasu wasu kan auri mace saboda dukiyarta tana da kuɗi sosai. Suna so su huta ne, sun dade suna gala, sun galabaita, sun yi wujiga wujiga. To yanzu lokaci yayi da za su huta. Sun ji labari akwai wata hajiya mijinta ya bar mata gidan mai, ya bar mata gidajen sama daban-daban, ya bar mata kamfanoni kuma nata ne. Sannan kuma yarinya ce karama ba ta da ƴaƴa, shi ne kawai zai ji daɗin wannan dukiya din. Saboda haka bari ya aure ta don ya ji daɗin wannan dukiya, ya zamanto mijin hajiya. An bai tona ko? To ana samun mutane wanda kuma wasu iya tunanin su kenan. To kaga bayan wannan sai kuma manzo Allah yake cewa akan auri mace saboda addininta. Kakan auri mace saboda mace ce tana da aƙida ta sunna, wato tana da aƙida na salafus salih. Ita ƴar salafiyya ce. Tana da fahimta na Qur'ani da hadisi akan fahimtar magabata. Ta haddace Al-Qur'ani, ta haddace sihahu sitta. To saboda haka sai kai sha'awan aurenta saboda tana riƙe da addini, tana kuma shiga na musulunci. Ko ina za ka je za ka ganta da hijabi daga sama har ƙasa, ga kuma tabiin addini a rayuwanta. Mace ce mai gaskiya, mai riƙe ɗabi'ar alƙawari, sannan kuma mai kyakkyawan magana ga mijinta, mai kaza siffofi masu daɗi tana da shi. To saboda haka in mutum zai auri mace, Annabi ya ce ana aure don waɗannan. To amma shin kowanne ne ya dace mutum ya aura, ko kuma kana son a baka shawara? To shi ne manzo Allah ya ce bari in baka shawara. Fazfar bi zati din taribat yadak. Ya ce ina baka shawara ya kai dan uwa, ka samu riba da ma'abociya addini. In har kana so kai aure ka ji daɗi, ka samu riba da ma'abociya addini. In ba haka ba kuwa hannunka zai kura. Malamin ka ce me ma'ana hannunka zai kura? Za ka wulaƙanta sai ka yi kuka da idanka. In har ya zamanto ka yi watsi da ma'abociya addini. Amma abinda ake so a fahimta a nan wajen, wato ba an ce wai lalle in za ka auri ma'abociya addini sai ka zama mummuna ba. Kada ka ɗauka duk ma'abociya addini mummuna ce, akwai kyakkyawa sosai kuma ma'abociya addini. Almuhim dai waɗannan siffofin gaba ɗaya in kana son su guda huɗun, in Allah ya sa ka samu yarinya mai dukan su guda huɗun, to masha Allah ka aura. Ya zama to tana da addini sosai, sannan babanta ya fito a babban gida, kuma kyakkyawa ce, sannan kuma tana da muƙami. In ka aura ba ka huta ba, wannan addini nata zai zama saiti gare ka, ba za ta cutar da kai ba, saboda akwai tsoron Allah a cikin zuciyarta. Ina fatan gane wannan. Ba wai ana nufin cewa wai mata kashi huɗu ba ne, akwai mummuna mai addini, akwai kuma kyakkyawa mara addini, akwai kuma ainihin mummuna mai kuɗi, akwai mummuna mai muƙami, ba shi ake nufi ba. Za a iya samun mummuna kowane ɓangare. Wani yana iya auren wata hajiya saboda kuɗinta ko mummuna ce, kuɗi kawai ya duba. An gane wannan? Almuhim dai addini ya zama shi ne jagora na duk wacce za ka aura. In ka sanya addini ya zama jagora, sauran duk masu sauƙi ne. Kun fahimci wannan ko? To kaga da wannan kenan. Wato idan mutum ya zaɓi ma'abociya addini, to ya fara kama ainihin tushe, foundation mai kyau na gina tarbiyya, foundation mai kyau na samun ɗa, wanda zai zama to mai amfani ga shi uban mai amfani ga musulmi mai amfani ga al'umma gabaki daya ah sannan kuma daga cikin abin da ake bukata wajen gina tarbiya a gurguje wato ba makawa ga shi ainihin uba mai tarbiyyantar da yaro ba makawa ya koya ma wannan yaro abinda Allah ya fallanta mishi yana cikin tarbiya ka koya ma yaro abinda Allah ya fallanta masa na ainihin ladubba akwai ladubba kala kala wanda kana bukatar ka koya ma yaranka dalili akan wannan shine wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin Abi Huraira radiyallahu an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rike hannun Al-Hasan bin Ali radiyallahu an saboda Al-Hasan bin Ali radiyallahu anhu ya tsinci wani dabino daga cikin dabino na sadaka sai Al-Hasan ya dauki wannan dabino zai ci sai ya dauki wannan dabino zai ci sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya sanya hannunsa da bakin shi ya ciro wannan dabinon annabi ya ce masa ho ho irmi biha yace fito da shi ce fata shi amma alimta anna la na'kulu sadaqa shin baka sani ba cewa mu ba ma cin sadaqa ba mu ahlul bait an gano wannan ai kaga tun anan wannan ya fara tarbiyyantar da Hassan Hassan ya dauko dabinon sadaqa zai ci sai nuna mai cewa mutanen babban gida ahlul bait ba sa cin sadaqa to fata shi kuma kada ku manta wato Al-Hasan bin Ali radiyallahu anhu da zai ci wannan dabino a wannan lokacin bai laifi ba saboda bai zama to mukallaf ba karamin yaro ne amma manzo Allah yana so ya fara tarbiyyantar da shi tun kafin ya girma tun kafin ya balaga ya san cewa su ahlul bait haramun ne su ci sadaka sannan daga cikin irin wannan tarbiya na ainihin ladabi akwai hadisin Abi Hafs Umar bin Amr bin Salama Abdullahi bin Asad wato ɗaya daga cikin abola manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ba mu labari cewa kuntu gulaman fi hijri rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yake na kasance karamin yaro karkashin kulawan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana biyadi tadishu fi sahfa ya kasance hannuna idan ina cin abinci tare da manzon Allah in ina cin abinci sai hannuna ya ringa yawo cikin akushi kamar yana cin tuwo sai ya ringa yawo da hannu ya ci nan ya ci can an gano wannan ko to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shugaban tarbiya na duniya gabaki daya yana kallon shi to kuma suna cin abinci da shugaban tarbiya na duniya gabaki daya a lokacin nan sai manzon Allah ya ga yadda yake cin abinci ya ci nan ya ci can shine sai manzon Allah ya ce masa ya kula san billah ya ce masa ya kai yaro ka ambaci sunan Allah in zaka fara cin abinci tukuna kada ka manta da sunan Allah domin da yawa daga cikin yara ba ma yara ba har manya idan suna jin tsananin yunwa suka manta da Allah kawai tunanin su kawai yaya za su yi su ci wannan abincin saboda haka wato idan mutum duk yunwan da yake ji farkon abu da zaka sa a zuciyarka kafin ka fara cin abinci wato ka ambaci sunan Allah ka ce bismillah kuma iya nan zaka tsaya ba zaka ce bismillahirrahmanirrahim ba kawai bismillah ake cewa an gane wajen cin abinci ba wajen qira'an alqur'ani ba in zaka yi qira'a a'udhu billahi samiil alim minash shaitaanir rajeem bismillahir rahmanir rahim amma in zaka yanka dabba ko zaka ci abinci bismillah nan zaka tsaya an gane wannan ko saboda haka sai annabi ya ce ya gulam san billah ya kai yaro ka ambaci sunan Allah wa kul bi yaminik ka ci da hannun damanka wa kul mimma yali kuma ka ringa cin abin da ke kusa da kai ka daina yawo da hannunka ka ci nan ka ci can ka ci can zaka sanya a ringa kyaman cin abinci tare da kai amma in ya zama to kana cin abin da ke kusa da kai kowa zai ringa sha'awar ya ci abinci tare da kai to wannan yaro an mai wannan tarbiya yana karamin yaro dama an ce duk abin da aka karanta da karamin yaro baya mantawa an gane akwai karin magana da Larabawa suke yi cewa hifzul gulab as-sagir kan nakash fil hajar wa hifzul rajul ba'da ma yabur kal kitabati ala al-ma wato hadda karamin yaro kaman zane ne akan dutse sannan hadda babban mutum mutum bayan ya girma kamar zane ne akan ruwa in hayi zane akan ruwa yana tabbata ko ana kai zane a cikin ruwa kai rubutu a cikin ruwa shikenan ya tabi kamar bai kuce tunani idan an yi rubutu akan dutse kaga zai tabbata to wannan shine hadda karamin yaro to wannan yaro tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta da shi wannan tarbiya yace fa ma zalat tilka ummati ba'd wato bai gushe ba wannan shine cin abinci na tun daga wannan lokacin in zan ci abinci na kiyaye wannan tarbiya wanda biyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam ya karanta da shi wannan yaro din to anan wajen manzon Allah ya ba mu ainihin ka'ida ne idan muna da yara mu riga sanya ido akan yanda yaran muke cin abinci wato sakacin iyaye wajen tarbiya yakan sa a ɗibi abinci a ba yaro yaron ya koma can gefe yana cin abinci baban bai san yaya yake cin abinci ba bai sani ba yaron yayi bismillah kai yaron ma ya fara ya wanke hannu tukuna kai da wani hannu ma yake cin abinci wani mahaifin sai yaro ya kai shekara 18 sai ga yaro ya gamba hagu ya kai haka sai tunda nake yaro ni da hannun hagu yake cin abinci wato tunda yake cin abinci baban bai san cewa da hannun hagu bane balle ya hana shi har yaron ya saba ya zama ɗabi'ar shi wanda ba zai iya rubuwa da wannan ɗabi'ar ba kaga wannan irin yanda manzo Allah ya karantar da wannan yaro haka ya kamata mu iyaye mu ringa sanya ido ga abin da ya shafi ladubba na yaron wato na ce ladubba ladubban cin abinci ladubban shiga bayan gida ladubban sa tufafi da duk irin wayannan abubuwa ladubban kwanciya iyaye su kula da wayannan yaro ya taso ya iya wayannan abubuwa kafin ya girma sai ga al'amura sun daidaita tun yaro na karamin yaro yana tare da Allah subhanahu wataala kafin ya girma sannan bayan wannan akwai wanda yafi muhimmanci malamai suna sanya shi a cikin mataki na farko shine ba makawa ga iyaye su karantar da yara abin da ya wajaba a gare su na sanin tauhidi da aqida da ibada wannan shine mataki na farko shine matakin da ya kamata iyaye su fara ba muhimmanci yaron su ya san Allah ya san wane ne ake bautawa sannan kuma ya san menene shirka domin kare ya fada cikin sa an gane wannan ko kuma sannan yaro ya taso ya san menene aqida mai kyau menene aqida mara kyau an gane saboda muna rayuwa a cikin kasa wanda akwai aqidu kala-kala akwai aqidu masu zagin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam suna zagin matan manzo Allah ka nuna ma yaranka sunan su kaza wayannan mutane ba mutanen kirki bane suna da miyagun aqidu ba musulmi bane su misali ka nuna mai mutanen da suke cewa bayan alqur'ani wato akwai abin da yafi alqur'ani so dubu kaza akwai wani abu wanda in ka karanta shi za a baka ladan mala'iku 60 duk abu za a baka ladan manzanni ainihin 60 dukkan su gaba ɗaya sun isar da sako kaga wayannan mutane masu irin wannan aqida wato aqidan su ba shi da kyau ya kamata mu guje su ka dinga nuna ma yaran kuma ka faɗa mishi sunansu sannan ka nuna mai akwai mutanen da ke cewa ba su yarda da hadisin manzo ba sallallahu alaihi wasallam wayannan mutane ka yi hankali ka fito a mutum ka gaya ma yara irin wayannan miyagun aqidun ka nuna musu tun daga aqidun da ke cikin musulunci har aqidun waje aqidun yahudawa aqidun nasara aqidun bautan gunki duka nuna ma yara ka karantar da yaro tauhidi yaro ya san ubangiji yaro ya san aqidan shi to anan wajen ka samu ainihin mataki mai girma na ainihin nasara akan tarbiyyarka duk sanda ka samu sa'a ka karantar da yaro ya taso akan aqidan ahlus sunna wal jama'a ya zama aqidan shi irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibadan shi irin na manzon Allah mu'amalan shi irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ina ganin wato ka cimma nasara mafi tsoka daga cikin abin da ake bukata a cimma na nasara an gane wannan ai to za mu iya fahimtar wannan wato Luqmanul Hakim alaihi salam daga cikin tarbiyyar da ya fara wa ɗansa akan bai fara mai tarbiyya ya fara yi wa ɗansa tarbiyya ne akan sanin aqida da sanin tauhidi Allah ta'ala yana ba mu labarin wannan abun a cikin Alkur'ani inda Allah ke cewa wa in qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la zulmun azim a lokacin da Luqmanul Hakim ya ce wa ɗansa alhali yana ma dan wa'azi sai ce ma dan ya bunayya la tushrik billah ya kai dana kada kai shirka da Allah saboda me sai ce inna shirka la zulmun azim abinda yasa nace kaka kai shirka da Allah domin lalle shirka zalunci ne mai girman gaske saboda mutun ya dauko ibada ya sanya shi inda bai dace ba akwai zalunci da wannan wato Allah ya kamata ka bautawa sai ka dauko duk wani nau'i na ibada sai ka mika wa gunki ka dauko duk wani nau'i na ibada ka mika wa ainihin aljannu ka dauko duk wani nau'i na ibada ka mika wa shehunai ko ka mika ma waliyai kaga anan wajen baka yi adalci ba kai zalunci mai girma shi yasa Allah ta'ala ya kira shirka zalunci la tushrik billah inna shirka la zulmun azim duk wanda yake bai cewa dan zakar kai shirka da Allah ya kai dana domin lalle shirka zalunci ne mai girma a wata aya ai Allah ya kara kira shirka zalunci innahu may yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lil zalimina min ansar lalle duk wanda ya shirka da Allah haqiqa Allah ya haramta mishi aljanna kuma makoman shi wutar jahannama azzalimai ba su da mataimaka kaga su waye azzalimai takadirin ayan wa ma lil mushrikina min ansar mushrikai ba su da mataimaka kaga duk wanda yana nuna mana shirka wato zalunci ne sannan a wata aya Allah ta'ala ya ce mana yana gaya mana ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ya ku wanda kuka imani ku ceci kawukanku da iyalanku daga wuta ta yaya za mu ceci kawukanmu da iyalanmu daga wuta farko sai mun tarbiyantar da kanmu akan aqida ingantacce sannan mu tarbiyantar da kanmu akan ibada ingantacce mu tarbiyantar da kanmu akan mu'amala ingantacce sannan mu zo mu tarbiyantar da ƴaƴanmu akan abin da muka tarbiyantar da kanmu akan shi in ba haka ba kuwa mun tabe mun yi hasara a ce mahaifi yana kan aqidan ahlus sunna amma dan shi dan shi'a ne ko mahaifi yana kan aqidan ahlus sunna dan shi dan kalakatu ko mahaifi yana kan aqidan ahlus sunna dan shi sufi mahaifi yana kan aqidan ahlus sunna dan shi dan ahmadiyya ko dan mu'tazila ko dan khawarij ko dan ikhwanul muslimin ko dan kaza ko dan kaza anan wajen sai mu ce ya tabe yayi hasara ya kamata abinda ka tarbiyantar da kanka shi ma danka ya zama to haka nan an ce ce dai ga duban sa eh wani mawaki yana cewa bi abihi tada adiyun fil karam wa man yushabi abahu fa ma zalam yace da mahaifinsa wato adiyu yayi koyi a wajen kyauta adiyu yayi koyi da mahaifinsa a wajen kyauta sai ce dama wa man yushabi abahu ai duk wanda yake kama da baban shi fa ma zalam bai zalunci ba an gane an ce wane ne bare wa baka gudu dan tebe rabbi idan ka zamanto salafi wato ahlus sunna wal jamaa to dan ka shi ma ya kamata ka tarbiyantar da shi ya zama haka kada a samu akasi kai ga aqidan ka kuma ga aqidan danka to kai ka kwaci kanka daga wuta amma baka kwaci danka ba to kana ganin zai yi Allah ya baka ka shiga aljanna alhali ka tura danka wuta Allah ba zai barka ba Allahumma sai dai in ka yi iya kokarin ka kana so ka shiryar da dan amma dan ya faddari ana samun haka mahaifi yayi duk wani kokarin sa amma bai yi ba an samu annabi Nuhu alaihi salam annabi Nuhu annabin Allah ne ko wanda kowa ya san cewa a wajen tarbiyya sun kai gololuwa ba zai yi irin sa annabi Nuhu su yi sakaci ga ƴaƴansu wajen tarbiyya ba amma kuma sai gashi an samu akasi sai dan shi Kan'ana bai yi biyayya ga da'awa ta tauhidi ba sai yayi biyayya ga da'awa ta kafirci har ya zama to karshen al'amari ya mutu kafiri lokacin da Allah zai halakar da kafiran annabi Nuhu ya zo yana ta roƙon nan cewa dan ya zo ya tuba ga Allah ya dawo ya riko da tauhidi yanzu kuma yanzu shi baban yace zai tseratar da shi ya zo ya shiga cikin jirgin ruwa domin ya samu tsira baban yana kuka yana mishi magana shi wadan yana magana cewa shi baya bukatar wannan zai haukar dutse sa'awi ila jabalin yasimuni min alma ni da sannun zan haukar dutse ga wani dutse can na san ruwan ba zai kai nan ba zan hau kan wannan dutse dutsen ya kare ni daga ruwa sai annabi Ibrahim sha Allah asiman yau min amrillah illa man ruhim babu abin da zai kare ka daga al'amarin Allah yau sai wanda Allah ya marhama kawai ka zo annabi ya ce masa ya bunayya a annabi ya ce cewa rabbi innabi min ahli ya ubangiji dana yana daga cikin iyalai na Allah ka taimake ni ka ce shi dana ina san shi wa inna wa'adaka alhaq kuma lalle alƙawarinka gaskiya ne ya Allah wa anta ahkamul hakimin kai ne mafi hukuncin masu hukunci Allah ta'ala sai ya gargadi annabi Nuh alaihi salam an gari tunda dan ya riga ya yi ridda ba ka da wani alaka da shi duk wani hanya na soyayya ya kamata ya yanke tsakaninka da danka a lokacin nan sai Allah ya ce wa annabi Nuh ya Nuh innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayru salih yace ya kai Nuh lalle wannan ya rabu ba sai daga cikin iyalanka ba wato danka din nan ba iyalinka bane me yasa saboda aikin shi aiki ne wanda ba mai kyau ba danka ya bi masu kafirci ya koma yana fada da da'awanka ka cire shi daga cikin iyalanka danka ne amma ba iyalinka bane kenan ahlul bait la kudda zama to musulmi saboda shi danka ne amma ba ahlul bait dinka bane saboda aikin da ya aikata aiki ne mara kyau falatas alli ma laysa laka bi ilm karka kuskura ka tambaye ni abinda baka da masani ya akan shi ya kai nu Allah ya ce masa inni a'izuka an takuna min aljahili lalle ina yi maka wa'azi kada ka zamanto daga cikin jahilai Allah ya nuna ma annabi nu fashkushi sosai nan take annabi nu yayi sauri ya janye daga wannan addu'a ya roki Allah gafara akan abinda ya faɗa almuhim na kawo wannan don mu san cewa akan samu mutum babban malami ne ko mutumin kirki sosai ya yi kokari wajen tarbiyya sai a samu akasi in dai mutum ya riga ya yi kokari sai aka samu akasi Allah ba zai kama shi ba amma inda jiza ke saka kana da ikon yin tarbiyya sai kai sakaci baka yi ba a nan ne Allah ta'ala zai kama ka akan shi akwai hadisin da aka karbo hadisin Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi radiyallahu anhu a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa muru auladakum bisalati wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum alayha wa hum abna'u ashr sinin wa farriqu bainahum fil madaji wato manzon dira sallallahu alaihi wasallam ya ce ku umurci yaran ku da yin sallah alhali suna ƴaƴan shekara 7 da zaran yaro ya kai shekara 7 kai mahaifi wato ka sanya yaron ka ka sanya mai yaron idan kan tarbiyya daga cikin mafi girman tarbiyya sallah in lokacin sallah yayi ka ce masa tashi ka je masallaci je kai alwala wuce masallaci ko kai alwala mu tafi masallaci mai sallah yaron na ka ringa jin shi sannan aka ce wadribuhum alaiha wa hum abna'u asharin ka buge su akan barin sallah in suna shekara 10 in yaro ya kai shekara 10 gashi yaron bai balaga ba amma yake yin sallah an baka dama kai masa bulala wa farriqu bainahum fil madaji kuma ku raba tsakanin su a wajen kwanciya karkashin wannan hadisin idan yaro bai kai shekara 7 ba shin zan iya umurta shi da yazo ya sallah malamai sun kai ruwa rana a nan wajen akwai malaman da suke ganin wato yaronka in bai kai shekara 7 ba ruwanka da shi idan lokacin sallah ya yi kawai ka ɗauki buta ka yi alwala in ya ga daman yin alwala ya bi ka ya bi ka in bai gana ba ya rage nashi ba ka da iko ka ce mai ka zo ka yi alwala mu je masallaci za ka fara bashi wannan umurni ne in ya kai shekara 7 ya kai sinnul tamyiz ya kai shekaran da ya kamata ya yi wayo ya iya bambanta hannun dama da hagu a nan sai ka umurce shi da yin sallah akwai masu ganin kana iya umurtan yaro da sallah ko bai kai shekara 7 ba amma ya ce ba za shi maka yare shi zo mu je masallaci ce ni ba zan yi sallar ba shi kenan don shi Allah ya baka guri na ba san gani da kana iya cewa ya zo ya sallah ya ce ba za a yi ba zo ka yi alwala ya ce ba za a yi alwala ba a nan wajen bai yi laifi ba har ga Allah bai mallaki hankalin shi ba baya halatta ka sa hannu ka bugar in ka bugar ka zalunce shi in ya kai shekara 7 ka fara ba shi umarni zo mu je masallaci amma in ya ce ba zai je babu duka babu zaki za ka fara duka ne yaushe in ya kai shekara 10 shi ne za ka fara duka da zaran yara sun kai shekara 10 sai a rarrabe tsakanin su wajen kwanciya a raba namiji daban mace daban hatta su ma mazan kada su kwanta a waje daya kowa in dai musamman akwai wadata kenan ba kowa da gadon shi ko kowa da ainihin tabarman shi inda zai kwanta amma irin halin da ake da ciki yanzu wanda za ga wani daki daya gare shi ya za a yi kaga tana nan an samu matsala wajen tarbiya daki daya gare shi da shi da matan shi da shi da matan shi guda daya da ƴaƴan shi guda 10 a daki daya to yaya kuke tunanin za a yi wannan tarbiya tana nan wajen ba an samu matsala wajen tarbiya ba in ya zama to ga yara 10 a daki daya da mama da baba da yara to anan ake samun matsaloli kaga wani lokaci mahaifi ya dawo yana da wani bukata da mahaifiya a lokacin nan kuma ga yara nan sun bai cincirindu abin da yake iyawa shine koro su waje ya dawo kamar garbe tara sai koro yara waje ba za su shigo gidan ba sai sha biyu dare to abubuwan da suka aikata a waje a wannan lokacin ya san tunda a lokacin zai iya samu za a samu wani irin kuskure wanda zai iya faruwa ƴaƴan su game da wasu miyagun mutane su koya musu wani abu a cikin wannan lokutan a gari shi ya sanya samun mahalli mai faɗi yana taimakawa wajen tarbiya a samu mahalli mai faɗi yadda za ka samu wajen kwanciya ga yaranka kana da kuma ainihin wajen da yaranka za su yi wasa a cikin gida ba tare da sun je yawo waje ba ka ajiye musu kayan wasa akwai lilo akwai kaza akwai moto za su dinga gudu suna hawa suna wasa da shi wanda in suna wannan wasa ba sa ma tunanin waje to in kana da wannan kayan wasa za ka yi ma yara tarbiya a wannan zamani bai yiwuwa sai da wadata ko mafi yawa daga cikin bamu da wannan wadata din kaga an wajen sai mutum yayi iya abin da yake iyawa sa'annan kuma ya bar wasu ya bar sauran ga Allah to a cikin wannan hadisin an nuna mana cewa yana daga cikin tarbiya duka cikin duka yana cikin tarbiya turawa suna da fahimtar duka kwata-kwata da cikin tarbiya shi yasa a makarantun boko akwai makarantun boko na manyan mutane sharadi kada a daka musu yaro idan ka bugi yaro yaron ya je gaya wa mahaifinsa to iyaye za su kira maka lauya za a ɗauki lauya sai an daure ka sai an daure malamin wannan dan da ya buga su ko da malamin addini ne ko sai an daure ustazu ina fatan gane wannan to shin irin wa'annan makarantu shin makarantu ne na tarbiya kuwa ko kuma akwai matsala shi ne manzo Allah ya sanya duka yana cikin tarbiya shi yasa babban malaminmu Ibn Usaymin Allah ya masa rahama ya faɗa cikin wani hadisi inda yayi ishara zuwa ga wannan magana cewa ya ce wa fil hadis ishara ila anna ma zahaba ilayhi ba'd al mutaakhirin mimman yad'una annahum ashabu tarbiya dace a cikin wannan hadisin akwai ishara zuwa ga cewa lalle irin fahimtar da wasu daga cikin mutaakhiri wanda suka zo daga baya wanda suke da'awa wai su ma abota tarbiya ne irin abin da suke da'awa min annas sigar la yudrabun fil madaris cewa ƙananan yara ba a dukan su a makarantu idza ahmalu sai suka yi sakaci in ka ba su assignment ba su yi ba duka in suna maka surutu ka ce su yi shiru suka je yi shiru kaka bugi yaro in yaro ya rashin kunya ga malaminsa kada a taba shi an gane wannan ko ka ce lallai ƙananan yara ba a dukan su a makarantu in suka yi suka ci ya ce fa fi hadal hadis ar-raddu alayhi sai cikin wannan hadisi akwai raddi a gare su wa huwa dalilu ala butlan fikrihim shi ne dalili akan bacin tunaninsu ba ta ce ne wa annaha gairu sahiha cewa wannan tunani bai inganta ba sai ce dalili li anna ba'da sigar la yanfa'uhum al-kalam fil ghalib ce domin wasu ƙananan yara magana baya amfana su akwai yara da duk wani dabara na yin nasiha ba shi da amfani gare shi kana ƙara masa nasiha yana ƙara kangarewa wani ma kana masa nasiha sai doke ka kamar kakan shi ta madariya ina fatan ka da wannan to in ka fahimci yaron in ka mai nasiha ma yana ƙara kangarewa ne to kenan kaga wannan nasiha da kai kenan ba shi ba ne maganin da zai sha ya warke mutum ya ce ma yana ciwon kai ka ba shi maganin ciwon kai bai warke ba to ai dole ka canza wani magani to shi ma wannan tunda ka yi mishi nasiha bai ji ba sai ka canza wani maganin wani maganin za ka canza shi ne akwai hanyoyi daban-daban kamar yadda na faɗa idan makarantun suna da isassun kayan wasa akwai isassun kayan wasa suna da ainihin lilo suna da moto suna da irin wannan slope din a gurin shi wanda yaro ke hawa ya zamo abin zariya wa ɗan zariya suna da wannan ɗan zariya da dai kayan wasa idan yaro haka bashi assignment yayi assignment sai a ce je haulilu wani a ce je hawo wannan ɗan zariya din wannan a ce wanda yayi na daya shi ne zai hawo mota a tura shi a je a dawo da shi a tura shi a je a dawo da shi wanda ko bai assignment ba za a bashi komai ba to idan yaron ya ga kullum baya yin assignment baya hawa lilo baya hawa mota baya hawa komai dole ne nan gaba ya kiyaye shi da yana so shi ma ya shigo cikin gari to ya ga yana bayan gari kun gane to irin wannan din akwai isassun kayan wasa to za a dade ba abu yaro ba to shi yasa makarantun da suke da kayan wasan suka yi amfani da wannan dama yaron da ya kiyaye ya ji dadi da kayan wasan in bai kiyaye ba ba zai ji dadi ba to sai ga yaro yana kiyaye dokoki saboda yaro yana son wasa sosai an gane wannan ko to idan duk an kiyaye wannan gare shi an bashi kayan wasan amma ba shi ba ruwan shi ba ana cikin wasan zai sa hannu ya laushi wannan abin nan jini ya fito a idan shi ya dauki wannan kwala mai karfi ya dauki wannan ya ji mai ciwo ya dauki kayan wannan ya lalace tun wani hanyar gyara ya gagara to me ya kamata a yi kaga abin da ya kamata a yi shine a kwantar da shi a zambe a dan mai tsuman giya a dan zane shi to wani wallahi maka yasa aka mai bulala so daya ya gyaru kenan dan mutane kala kala ne misali shine Ibn Husaymin ke wannan bayani to sai ke cewa da a ce yaran an kyale su ba tare da duka ba da yaran nan sun tozartar da wajibi da sun yi sakaci a cikin darasin su an gane sai ce ba makawa sai an buge su domin su saba bin tsari kuma su tsayu da abin da ya wajaba ko abin da ya kamata su tsayi da shi in ba haka ba kuwa al'amarin zai zama to fauda babu tsari to amma Ibn Husaymin yayi abin da ake kira kandagarci an gane ko ya tare numfashin mutane dan kira wani ya ce to fa ana ta magana azana yara akwai ban malaman da in suka fara dukan wani yaro sai sun lakasa shi akwai malamin da iya kwanta sai mai yaro kulala dari ko ya mai yaro kulala a wurin da zai lakasa shi baya kulawa da haƙƙin yaro in zai bigi yaro yaya irin wannan malami shine Ibn Husaymin ke cewa illa annahu kama qulna la budda an yakuna darab bi ta'dil yace sai ne kamar yadda muka faɗa ba makawa ya zama to dukan da za a mai yaro ba dan ladantarwa ne an bugai ne dan a ladantar da shi ba an bugai dan a huce fushi ba wace lalil ilam wal ija ba wai dan ainihin wato dan a sa shi ya ci zafi ko kuma wato a wahal da shi ba an mai ne dan a ladantar da shi dan ya gyara kurakuren shi an gane yace fayudrabu daraban yaliku bihali kuma za a bugi yaro dukan da ya dace da halin yaron ne kada a buge shi dukan da ya karfin jikin shi kaga wani yaro ya sume wani yaro ya nakasa saboda malamin ya mai dukan da ya karfin jikin shi to wannan kuskure ne ya saba ba tarbiyya ingantacce kaga duk wannan gaba daya Malik Ibn Husaymin yayi bayani mai tsawo kan shi a cikin sharhi na Riyadus Salihin din shi to sannan daga cikin abubuwan da ya kamata iyaye su kiyaye wato wajen tarbiyya shine iyaye su kiyaye ga ƴaƴansu abokan da za su yi mu'amala da su iyaye su yi sakaci wajen kulawa da abokai sai su bar ƴaƴansu suna mu'amala da kowace irin abokai da zaran ka ga ɗanka da wani ka tambaya ɗan gidan waye sai aka gaya ma cewa ɗan gidan wani ɗan sara suka ne ɗan gidan wani ɗan shara ne ɗan gidan ɗan shara kawai tun daga nan wajen in ya zo yau to gobe sai ka ɗauki mataki a kan wannan abu ka gaya wa ɗanka kada ka ƙara ganin shi ya yi mu'amala da shi an bincika sai ga ɗan ai ɗan gidan wata mata ce mai siyar da burkutu ko mai siyar da giya abokin shi ne abokin babban abokin ɗanka ne kaga tun a nan wajen za ka taka ma ɗan birki da gaggawa ka hana ɗan mu'amala da shi kama wasu iyaye ba ruwansu kawai da zaran sun ga aboki yana bin ɗansu sai su dinga farin ciki ɗan na da farin ciki yara suna yawan kawo ziyara gidanka ai gidana na albarka saboda yara na yaro na ana son mu'amala da shi daga nan sai ka ga ɗanka ya taso da shaye-shaye ya taso da wasu irin miyagun abubuwa wanda kai ba kai ka mai tarbiyya da shi ba an gane wannan ko saboda haka zaɓan ma yaro aboki yana da tasiri wajen tarbiyya in ka zaɓon mai aboki na gari kuma ka sa ido akan abokantakan inda ka ga kuskure ka gyara inda kuma aka yi daidai alhamdulillah a nan wajen sai a samu tarbiya na gari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cikin hadisi almar'u fi dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil cewa mutum yana cikin addinin wanda ya fi so in kana da abokin da ka fi so to zaka bi dabi'an shi zaka bi addini irin nashi saboda sai annabi ya ce falyanzur ahadukum man yukhalil dayan ku ya duba da wa zai yi soyayya da wa zai yi abota an gane ko sannan a cikin wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa masalul jalisi salih wal jalisi su ka hamilul mis wa nafikil khair misalin abokin zama na kirki da abokin zama na banza misalin abokin zama na kirki kaman ainihin wato mai daukan turare ne kai mu'amala da mai siyar da turare an gane ko wato sai annabi ya kamanta mutumin da yake abota da mutumin kirki kaman mutumin da yake mu'amala ne da mai siyar da turare annabi ya ce ma abokin turare in ma ka siya daga gare shi shi ma abokin turare mu'amala da shi ba a asara ko kadan in ma ka siya daga gare shi har ka samu riba ko kuma ya san maka shi da ma dabi'a ne masu turare sai ka zo ka ce kawo hannunka dan zuba ba su masu turare mutanen kirki ne masu kyauta ne su sai ka ce ka dan goga a jikinka kaga haduwa da shi ba haduwan banza bane ka karu da shi sannan na uku ko kuma wato in marowaci ne Allah ya haɗa ka da mai siyar da turare marowaci gashi ba ka da kuɗin siya gashi bai san baka ba to duk yanda ya kai ga rowa insha Allah sai ka ji kamshi a gari duk rowar shi sai ka fa'idantu da shi da wani abu shi ne kamshi to in kana amfani kana mu'amala da aboki na gari duk yadda aka yi sai ka karu da shi ko da abokin nan bai taɓa maka nasiha ba kana kallon halayensa kawai za ka fa'idantu da wani abu an fahimci wannan hayi to saboda haka idan ɗanka yana mu'amala da ɗan kirki ko da ɗan bai taɓa mishi nasiha ba don kullum in suna cikin wasa zai ci to lokacin makaranta ya yi zan je islamiyya ka san ni kullum ina zuwa islamiyya yanzu ina izu kaza ina so insha Allah in na sauka zan haddace qur'ani kullum yana ci bai jin daɗi kullum yana ci to wannan shi ba zai ce to islamiyya ne wai ina islamiyya za ka shiga ne to yana waje kaza kaga wannan an gamu da aboki na kirki amma bai rauni wanda baya nasiha amma shi ne zai gaya ma zai wuce islamiyya to yau da gobe kai ma kana san abokin to yana zuwa islamiyya kai ma za ka yi sha'awa ka bi shi kaga a nan wajen ya zama to kamar mai siyar da turare marowaci a banza ka ji kamshi kai ma ka fa'idan ta an fahimta ko to saboda haka shi wannan to amma kuma shi wancan kuwa ba an ce mai mu'amala da aboki na banza kamar ka yi mu'amala ne da mai busa zigaziki fakiri mai hura wannan zigazikin yana hurawa din nan shi mai hura zigaziki annabi ya ce in ma an yi harika ziyabar in ma ya kona ma tufafi yana cikin hurawa ko sai kona ma kaya in dai kana zama wajen shi insha Allah wannan zai yi ma banna sai ka dawo da konannen kaya ko kuma ka ji wani mummunan wari warin bakin karfe yana hurawa bakin karfe yana wari zai zuba hurawa yana cutar da kai kaga babu wani amfani kwata kwata da zama cikin mu'amala da shi zo da ka idan mahaifi ya fahimci wannan a gurguje sai mahaifi ya hana ɗan shi mu'amala da wannan an gane wannan ko gobe kiyama idan kai mu'amala da ainihin aboki na banza sai kai nadama kuma lokacin da nadama ba shi da amfani saboda idan mahaifi yayi sakaci dan shi yayi mu'amala da mutumin banza to mahaifin nan sai yayi nadama dan babu yanda za a yi dan yayi nadama mahaifin bai yi ba Allah ta'ala yana faɗa cikin alqur'ani wa yawma ya'addu zalimu ala yadai yaqulu ya laitani takhassu ma'a rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulana khalila a ranar da azzalimi zai ciji hannunsa ya ciji hatsa saboda nadama ya ce kai ya laitani takhassu ma'a rasuli sabila da ma a ce na riki wata hanya na bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da na riki hanya tare da manzo sallallahu alaihi wasallam ya wailata laitani lam attakhidh fulana khalila ya kai cuna da a ce ban riki wani a matsayin masoyina ba wannan wanan laqad azallani an dhikr ba'da al-jahl haqiqa ya fatar da ni daga bin gaskiya bayan gaskiya ta zo mu shi ya hana ni bin manzo Allah shi ya hana ni ibada shi ya sanya ya bata min tarbiya kuma gashi lokaci ya wuce da jaraye kaga shi kenan dole ne iyaye su kula da zaben yaya na gari to idan iyaye suka kiyaye wannan tarbiya da muka yi bayani anan ne ake samar da ainihin mutanen da za mu faɗa yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa a cikin hadisin Abu Huraira radiyallahu anhu sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yawma la zilla illa zillu akwai wasu mutane bakwai da Allah ke inuwantar da su cikin inuwansa ranar da babu wata inuwa sai inuwansa na farko sai Annabi ya ce shi ne imamun adilun shugaba mai adalci shugaba wanda yake adalci ga talakawa adalci wajen addinin su an gane shugaba wanda zai tsaya ya tabbatar da talakawa sun yi addini wanda ya dace da musulunci sannan yayi musu adalci wajen ibada ya tabbatar da talakawa suna kulawa da ibada sannan yayi musu adalci wajen kulawa da ainihin tattalin arzikin su ya zama suna cin abu mai kyau suna sanya abu mai kyau suna kwanciya a waje mai kyau duk yana kulawa da harkokin wato yadda zai shimfiɗa musu kyakkyawan yanayi na rayuwa to irin wannan shi ake kira shugaba adali adalci yana wajen kulawa da addinin mutane kulawa da rayuwar mutane kulawa da lafiyar mutane kulawa da dangantakar mutane kulawa da dukiyar mutane idan shugaba ya kula da ainihin daruriyatul khams to sai a ce wannan shugaba adali ne shi ana sanya shi daga cikin wayannan wanda Allah ke cewa allazina in makkannahum fil ard aqamu ssalata wa atawu zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkar saboda haka a gurguje shugaba mai adalci yana daga cikin mutane bakwai wanda Allah zai ba inuwa cikin inuwansa ranan da babu wata inuwa sai wannan inuwa ranan Allah zai fako da rana yazo kusa da kawukan mutane mai guje tunani in rana yana nesa da mutane wannan kuma ga rana yana nesa da mu amma yayi zafi sosai amma tashin kiyama in yazo rana zai zo kusa da kanmu anan za ka ga mutane sun yi gumi wasu mutane su nutse cikin guminsu wasu mutane gumi ya nutse zani wasu mutane gumi iya wuya wasu iya kirci wasu iya cibiya wasu iya kaza kowa gwargwaron imaninsa idan mutum yana da karfin imani to gumin yana raguwa to a lokacin nan da mutane suke cikin tsananin wannan wahala da wannan gumin gashi rana ya zo tsakiyar kansu a lokacin dai Allah ta'ala ya sanya wasu mutane guda bakwai cikin inuwa ranar da babu wani inuwa sai wannan inuwa su ba su ma san ana wannan wahalar ba an gane shugaba mai adalci da kuma washabun nasha'a fi ibadatillah da saurayi wanda ya taso cikin bautan Allah an gane ai tunda ya taso mahaifinsa ya masa tarbiyya ya gina masa aqida mai kyau ya gina masa ibada mai kyau ya gina masa mu'amala mai kyau ya masa tarbiyya na rayuwa yaro ya zama to cikakken yaro an fahimci wannan ai yaron nan ya taso tun yana karami ya taso kan bautan Allah har ya girma kan haka ba wai daga baya bane ya koyi addini kaga wannan yaro ba karamin more yayi ba ha wa rajulun qalbuhu mu'allaqu bil masajid da mutumin da ya zama to zuciyarsa yana liƙe da masallaci yana kosawa lokacin sallah yaje yaje sallah in yayi sallar asuba yana Allah Allah sallar azhar yayi in yayi sallar azhar yana Allah Allah sallar la'asar yayi har zuwa ga sallar isha'i shin a cikin mu wane ne yake da irin wannan zuciya idan yayi wannan sallah ya kosa wani sallar yazo in har kana da wannan zuciya to ka more in baka da shi to ka fara tunanin yaya za ka yi ka samu wannan tarbiyya din an gane wannan ai da mutumin da yake zuciyar shi yana rike da masallaci wa rajulani tahabba fillah da mutane biyu da suke soyayya saboda Allah in an ce soyayya saboda Allah shine soyayya wanda ba na kabilanci ba ba wai ina son ka saboda kabilan mu ɗaya da kai ba soyayya wanda ba na ƴan kasanci ba ina son ka saboda kai dan Najeriya bane ni ma dan Najeriya an gane wannan ko soyayya wanda ba na wariyar launin fata ba ina son ka bane saboda kai ba kai bakin fata ne ma bakin fata ba shi yasa nake son ka ba an gane wannan ko wato me yasa nake son ka? Ina son ka ne saboda Allah, ina son ka ne saboda kayi riko da musulunci, kayi riko da sunna, kayi riko da aqida na magabata. To wannan shine dalilin da yasa nake son ka. Babu ruwana da kabilanka, babu ruwana da garin da ka fito, babu ruwana da fatanka. An gane ko? Babban abin da nake dubawa in soka ko in kika addininka. In kayi riko da addini ina tare da kai. In ba kai riko da addini ba, kowa ne da kai, ko dan uwana ne bai san farsan ka. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadda Allah wa rasula walau kanu aba'uhum aw abna'uhum aw ikwanuhum aw ashiratuhum ulaika kataba fi qulubihim al-iman wa ayyadahum bi ruhin min azwa di karshi wa rajulun da'atu imra'atun zata mansibin wa jamalin da wani mutum wanda wata mace ta kira shi ta gayyace shi ma abociya mukami tana da babban mukami na gwamnati ita ce shugaban Central Bank na Nigeria wa jamalin ga kuma ga take kyawa sai ta gayyace ka zuwa gidanta ta ce maka ka fadi nawa kake so a baka na kudi kaga ni ce shugaban Central Bank gaba daya kiliyan nawa kake so ko triliyan nawa kake so ka fada kawai ni abin da nake bukata ita abin da nake bukata kawai shine kai amfani da ita kai lalata da ita in kai lalata za ta baka triliyan biyar kuma idan ka gama wannan lalata ba mai sanin ma kai yanzu nan ka gaba da kallon mu daga ni sai kai sai Allah saboda kana gamawa zan baka kudin ka kuma kana gamawa zan ne mu zan baka babban mukami na gwamnati to tsakani da Allah kai adalci in kai ne za ka yi kuma za ka yi ba za ka yi kai tawili cewa insha Allah bari in dan insha Allah ai Allah gafurur rahim ne eh ai Allah ta'ala zai gafarta ku baka tunanin kila kana gamawa ka mutu ha da wani mutum wanda wata mace ta gayyace shi ma'abociya mukami na gwamnati ga kyau ta kira shi zuwa ga lalata fa kala yace maka inni akhafu Allah rabbul alamin yace lalle ni ina jin tsoron Allah ubangijin kalikai yake da yayi zina wannan yana cikin inuwan Allah ran da babu wata inuwa sai inuwan wa rajulun tasaddaqa bi sadaqa da mutumin da yayi sadaqa da sadaqa fa afa sai boye ta yayi sadaqa saboda Allah ba dariya ba ba yayi dan a gani ba sai boye ta hatta la ta'lamu shimaluhu ma tufiqu yaminuhu har ya zama to hannun hagun shi bai san abin da hannun dama yake ciyar ba yayi saboda Allah ne kaga shi ma wannan yana da wahala mafi yawan masu ciyarwa masu infaki suna yi ne dan riya ba suna yi bane dan su samu lada a wajen Allah subhanahu wataala sannan wa rajulun zakara Allah khaliyan fa fadha aina da mutumin da ya ambaci Allah ake bace babu kowa ya ambaci Allah sai idanuwa suka zubar da hawaye ba wai a gaban jama'a zai karanta qul wallahu sai fashi da kuka ba qul wallahu ahad Allahu samad sai fashi da kuka kuma a cikin zuciyarsa ba wai yayi kuka yayi ne saboda mutanen ce yana da karfin imani an gane wannan ko to irin wannan kaga qul wallahu ma to bai wajen kuka na wajen to kuma inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ko sai fashi da kuka bai kawo wajen irin ayoyin da ke magana kan tashin kiyama inna zalzalatis sa'a shay'un azim irin wannan wuraren yayi kuka ba nan bane kawai sai karanta aya kila ma bai san ma'anar ba sai fashi da kuka an bai wannan ko to wannan ya ambaci Allah shi kadai babu kowa sai idanuwa suka zubar da hawaye an gane wannan to akwai wata fa'ida a nan wajen wato mutum yakan yi sha'awan zina yayi sha'awan jima'i an gane wannan yaga wata mata matan nan ta burge shi kuma yana sha'awan ya sace ta amma kuma tsoron Allah sai ya hana shi ya afka mata shi ya sanya a tarbiyyantar da yaro kan tsoron Allah a tarbiyyantar da shi kan ainihin tunanin lahira yana daga cikin makami mai girma wajen tarbiyya an gane domin dan adam yadda Allah ya halicce shi dan adam yana son kudi dan adam yana son mace in dai dan adam ne wanda Allah ya halitta Allah ya halicce shi akan son kudi wa ta'kuluna turasa aklan lamma wa tuhibuna almala hubban jamma har Allah ya ce kuna son dukiya so na tarawa dan adam yana son dukiya a ce ya tara dukiya wuri kaza wuri kaza wuri kaza kuma ji wannan ai sannan kuma dan adam yana son mace yana son dukiya dai Allah ya gaya mana almalu wal banun dinatul hayatu dunya da dukiya da ayya kulliya ne na rayuwar duniya sannan Allah yake cewa a zuyina linnas hubbu shahawati minan nisa wal banina wal qanatirul muqantara minaz zahab wal fidda wal khayrul musawwama wal anham wal har yace zalika mata'ul hayatu dunya an kawata wa dan adam san sha'awar mata kaga sai an kawo mata a matakin farko an kawata wa dan adam san sha'awar mata da ƴaƴa wal qanatirul muqantara da kuma tarin dukiya abin tarawa na dinari da azurfa wal khayrul musawwama da dawaki wanda yake an musu alama yanzu ba magana ma dawaki ake ba yanzu yanzu manyan motoci manyan jifa-jifai da su ne hayatul munakasha ire-irensu manyan motoci masu tsada an gane ko an kawata wa dan adam sansu da dabbobi da kuma kayan noma sai Allah ya ce zalika mata'ul hayatul dunya kaga shikenan dan adam yana son wayannan abubuwa ko to amma kuma idan akwai tsoron Allah dan adam zai kiyaye kanshi daga fadawa cikin zina ko da matar ta yi masa amma sai ya fahimci matar banza ce to ba ruwan shi da ita zai nemi ta ne kawai ta hanyar aure sannan dukiya yana son dukiya amma ba zai nemi dukiya ba sai ta hanyar halal amma idan ya zama to baka baiwa yaro tarbiya mai kyau ba to zai zama to yaro ya taso duk inda dukiya yake nan yaron yake sai yaron ka ya fada kungiyar asiri yaron ka ya zama dan luwadi yarinya ta zama yar madugo gashi nan abubuwa da yawa ana ta kama yara yanzu abinda da ba mu san da shi ba yanzu ya shigo cikin a cikin wannan al'umma din da abinda yafi shahara zina ta zina shi to yanzu abinda zai baka mamaki a ungogu sai a ringa nuna ma cewa wani dan luwadi ne wani dan luwadi ne abinda da can ba babu irin wannan abin to wannan ba komai kawo wannan ba sakaci ne wajen tarbiyya ba a sanya ma yara tsoron Allah ba balantana yaro idan yana neman kuɗi ta hanya in bai samu ba zai iya haƙuri ya dangana ya san Allah ne bai bashi ba to amma yanzu yara da yawa suka fada su zama to informal na yan kidnapper ko kuma yaro ya zama dan kidnapper saboda yana so ya yi kuɗi rana ɗaya kaga duk wannan ba komai kawo wannan ba wato ba a tarbiyyantar da yaran tsoron Allah ba idan aka dage ana tarbiyyantar da yaran tsoron Allah ana sanya musu imani a zuciya sun san za su mutu sun san akwai hisabi sun san Allah ba zai kyale su ba to za ka ga cewa duk wani yaro duk abin da ya gani ko da yana sha'awar shi inna haram da zai yi banza da shi baya so an gane wannan ko to irin wannan yana da matsar amfani wato iyaye su san da wannan akwai hadisi sai ci shi wannan kan tsallake zai je akwai wani bawan Allah ina so kawo mana misali irin wannan tarbiyyar ne akwai wani bawan Allah ana kiran shi Rubayy bin Khaisam shi wannan bawan Allah Rubayy bin Khaisam wato mutumin kirki ne sosai saboda kirkinsa sai mutanen gari suna ta hasada da shi ka san idan ka zama mutumin kirki sosai sai ga mutane suna jin haushinka suna Allah Allah kai ma Allah ya jarare ka da sabon Allah to shi wannan bawan Allah sai mutane suna hasada da shi sai mutanen nan sai suka hada baki da wata mata kyakkyawa sosai mai zaman kanta cewa suna so dan Allah ta je ta fitine shi ta raba shi da imanin shi za su bata dinari dubu ko kuma dirhami dubu a wata ruwaya shikenan wannan mata ta yi farin ciki ta je ta yi kwalliya ta sanya mafi kyawun tufafi ta yi kwalliya ta kure a daka gaba ɗaya kamar yadda Bahaushe ke cewa ta sanya turare mafi ƙamshi sa'annan bayan ta yi irin wannan kwalliya ga ta kuma kyakkyawa sa'annan sai ta kai mishi ziyara sai ta bujiro masa a lokacin da ya fito daga masallaci a lokacin da ya fito daga masallaci sai ta ginto masa kawai sai ya ganta ya ga wata irin mace kyakkyawa har ya zama to kyawanta ya ba shi sha'awa kai bai taɓa ganin mace irin wannan ba sai ya yi sha'awanta kaga anan wajen ya yi sha'awa a matsayin shi na mutum da ma na ce muku dan adam in dai dan adam ne duka yi sha'awar duk abu mai kyau sai dai imani ya saita shi a lokacin nan sai wannan mata ta fuskance shi alhali ta cire ainihin gashin kanta ta ba hijabi a jikinta ta dai bar jikinta dai duk wuraren da zai iya sha'awa sai ta nuna mai shi wannan bawan Allah hankalin shi ya tashi amma kuma duk da haka akwai wannan karfin injin da yake zuciya karfin inji da imani a lokacin kawai sai bawan Allah ya dage ta ba sha'awa kuma ta dauki hankalin shi a lokacin kawai sai ya dage yake ce mata kai falaki law nazalatul umma bi jismiki fagayyarat ma aramin bil launiki wa bahjatiki yace ke yanzu yaya zaki kasance wani irin hali zaki kasance da a ce ainihin masassara zai zo ya ainihin sauka a jikinki ya canza duk abin da nake gani na launinki da ainihin kyawun jikinki din nan duk Allah ya ga dama duk wannan kwalliyar da kike gani Allah na iya sauka miki da masassara kawai ya canza miki fasalin jikinki gaba daya ko kuma yaya zaki kasance da a ce ainihin mala'ikan mutuwa zai sauka a gare ki ya yanke miki ainihin wato ya yanke miki ainihin garkuwar jikinki eh idan mala'ikan mutuwa ya yanke garkuwar jikinki to wannan kyanki da wannan yangan da kike yi da wannan takaba da kike yi da sauransu da alfahari duk zaki ga babu shi an gane ko ko kuma yaya zaki da a ce Allah subhanahu wata'ala zai aiko miki da munkar da nakir sai miki tambaya a kabari to wannan bawan Allah fa ya hau wa'azi ga wannan mata ya dage sai wa'azi a ba ta shiga zuciyarsa a lokacin da matan nan ta ji wa'azi ya shige ta sai ta yi wani irin kururuwa ta fashe da kuka aka ce ta faɗi sumumiya an ce daga lokacin nan matan nan ta nemi gafararsa kuma ta tuba ga Allah daga nan ba ta ƙara karuwanci ba an ce ta zama to daga cikin masu imani daga cikin matan wannan zamanin na ba ta gane kaga almuhim a nan wajen in muna so mu gyara al'ummar babban abin za mu ba muhimmanci mu karantar da yara aqida mai kyau sannan mu tarbiyyantar da su akan tsoron Allah mu gani yaran mu saba musu zuwa makarantun islamiyya mu saba musu zuwa masallaci sauraron karatu mu saba musu zuwa wuraren wa'azi mu saba musu zuwa majalis da sauraron karatuttuka da yin karatu to wallahi za mu haifar da al'umma masu amfani masu abin nan amma mafi yawan yaran da muke gani din akan titi suna fitar da mu yara ne ba su damu da zuwa masallatai don sauraron karatu ba ba sa zuwa wajen wa'azi sannan iyayen ba su damu da musu tarbiyya ba to a nan wajen sai aka samu matsaloli da dama wanda suke gurɓata ainihin tarbiyyar al'umma to saboda haka shi yasa muke kira zuwa ga iyaye a dage duk wannan bayanin da muka yi da kuma sauran bayanan da ba mu samu damar yi ba to iyaye su dage su tabbata shi a cikin rayuwarsu insha Allah sai mu samu canji a cikin al'ummar mu da gaskiya muna buƙatar canji lokaci yayi da ya kamata mu dage yadda zamu canza al'umma abubuwa suna ƙara lalacewa abubuwan da mun fi ƙarfin da yanzu buƙatar sun fi ƙarfin mu yanzu ko wasu iyaye da yawa yanzu ƴaƴan sun fi ƙarfin su wasu matan su ma sun fi ƙarfin su matan su ke yin abin da suka ga dama ƴaƴan ma su ke yin abin da suka ga dama sannan kuma yanzu ana samun al'umma wanda ba su da manya sai a samu mutane wanda babu wani wanda ya isa ya kwabe su kaga shi dole mu yi tunani ya za mu yi mu gyara wannan al'amura Allah ta'ala ya ce a cikin alqur'ani inna allaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim lalle Allah baya canza abin da ke tare da mutane in kaga mutane suna cikin kyakkyawan yanayi suna cikin kwanciyar hankali ba su da wata matsala Allah baya canza wannan halin sai idan mutane sun canza abin da ke tare da kawukansu tun da kaga yanzu al'amura sun lalace zinace sun yi yawa kidnapping ya yi yawa luwadi ya yi yawa madugo ya yi yawa shaye-shaye duk ya gami al'umma ga kuma tare-tare ga abubuwa da dama marasa kyau sun shigo wanda da ba mu san da su ba to lallai ka san mu din nan mun canza abin da ke tare da mu ne idan muna so mu gyara to ya kamata mu gyara in muka gyara Allah ta'ala zai taimake mu Allah ta'ala shi taimake mu an ce lokaci yayi karan cinye mana lokaci zan dakata a nan tunda akwai dan dama da za a bayar da yin tambaya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
alhamdulillah muna ainihin godiyar mu ga ainihin babban malamin mu da ya gabatar mana da wannan muhadara mai muhimmanci wanda ya shafi tarbiyya. Tarbiyya ita ce asali malam muna godiya Allah ubangiji ya saka da alkhairi da a ce muna da bai ta'aliki ina ganin ta'alikin da zai anawa ganin ba zai wuce ya ce duk wani wanda ya samu kanshi ya halarci wannan muhadara ya ji daga farko har ƙarshen ta kade sakacin rashin jinta a kullum a awoyin guda 24 da yake ji a rayuwarsa. Domin ta dage Allah wannan sun kawo maganar tarbiyya a dunkule kusan gaba ɗaya da duk karatun da yau da gobe yau da gobe insha Allah wannan canji da muke fata wanda yake zai kawo mana canji na gari kuma tarbiyyar mutane su canza da muka da yara mata da maza da makamantansu insha Allah za a dace. Allah Allah ta ƙara alkhairi. Akwai tambayoyi da aka rubuto masu yawa duk da kamar tambayoyin guda 16 zuwa 17 gwargwado an ɗan tashi wasu tambayoyin an maimaita su ne su muka ɗan taso gwargwado guda 6 zuwa 7 wanda za mu karanta a taƙaice in lokaci ya ba ku dama muna so mana insha Allah mu yi lokaci a kansu. Mai tambaya na farko ya ce a karɓar malami mutum ya halatta ɗa ya auri abolar babari.
To tambayan da ɗan uwa yayi a nan wajen shine ya halatta ga ɗa ya auri abolar baban shi? Eh, amma an gane shari'a ya halatta. Wato abin da ake nufi da abola shine mahaifi ya auri wata mata, ita kuma matar ta zo da wata yarinya, sai shi ɗan shi ma ya hango yarinya cewa yana so. To shin ɗan zai iya aure zumunci ya ƙara ƙarfi ko ba zai iya ba? Shi aka ce a shari'ance zai iya. Shi baba yana auren uwa, ɗa kuma yana auren diya. Alhamdulillah kaga zumunci ya ƙara ƙarfi. So haka amma an gane shari'a wannan ba haramun bane ya halatta. Na'am.
Sai tambaya ta biyu. Wannan ya ce bala a cikin jawabinsa ya ce Allah baya ɗora mutum abinda ba zai iya ba, ma'ana layar kalibin lamu don sanin lamu a sannan kuma ya bayar da cewa idan mutum baya iya ciye da ina dai zai iya ainihin tabbayar jama'a don zuwa taimaka mashi. To shi da zai ke tashi malam mutum baya a nan sai a wurin tambaye da ɗani.
Na'am. To wannan tambaya dai tambaya ce mai gayan amfani. Wato abinda yake faruwa farko dai idan mutum ba shi da ikon yin aure dama an ce ya kame wal yastafid allazina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allahu min fadlihi. Wato wa'annan da ba su da ikon yin aure su kame har sai Allah ya wadata su daga falalansa. Kuma ga hadisin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya ma'ashara shabab man istada minkum alba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lilbasar wa ahsan lilfarj. Sai ce faman lam yastati fa alayhi bisawm, wanda ba shi da ikon yin aure to ya ringa yin azumi domin fa innahu lahu wija, domin azumi yana zama kamar dandaka a gare shi daga sha'awa. Kaga anan wajen wanda ba shi da ikon yin aure ba a ce dole sai ya yi aure ba. To amma akan samu wani lokaci kana da ikon yin auren, kana da wadata, rana ɗaya kawai sai ga mutum kuma ya samu jarabawa ko mutum na cikin kulawa da iyalansa yadda ya kamata, yana yin komai yadda ya kamata, sai Allah ya jarabe shi da wani jarabawa sai ya samu karayan arziki rana ɗaya. To irin wannan shi ke magana, in ya samu karayar arziki rana ɗaya kuma ya ga cewa lallai zai iya faɗawa cikin wani hali, wato babu laifi idan ya shiga cikin wannan tsanani, kuma lallai mutane suka shaida ya shiga cikin tsanani, wato wani lokaci ba kafin ya yi roƙo ya kamata a taimaka mishi, a ba shi jari wanda zai ci gaba da kasuwancinsa in kasuwanci yake yi. In kuma ba su gano ba ya yi musu bayanin halin da yake ciki, idan sun bincika sun tabbatar, wato ya zama to wajibi su taimaki ɗan uwansu musulmi. Saboda annabi sallallahu alaihi wasallam cewa al-awwalu fi auni al-ab ma dama al-ab fi auni akhi, Allah yana cikin taimakon bawa matsar bawa ya dawoma cikin taimakon ɗan uwansa. Kaga ashe in kaga ɗan uwanka cikin tsanani sai ka rufa mishi asiri ka taimake shi kai ma Allah zai rufa maka asiri duniya da lahira Allahu a'lam
wanda ya ce ne shi mata ya hada da ya fita shi kala ko sha biyar idan ya kai kuma ya fi shi wato ba ya fi shi ba su shi sai ne ruwa abin da za su ci
idan yaro ya fahimci cewa iyayensu ba su da wani rufin asiri suna cikin tsanani kuma ya ga cewa ya dan iya sana'a babu laifi ya fita ya je ya nemi abinci dan ya dafa ma iyayensa amma babban abin da muke magana shine in aka fahimce mu da kyau wato yaro wato yana karami ya gama samun tarbiyya ba shekara